بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 27 ga watan Zulhijja hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 4 kai ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatunmu da muka saba gabatarwa na ainihin wato sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na 120 ko 120 mun tsaya darasi na 119 zamu tashi darasi na 120 daidai inda muke kan gabar da Imam al-Barbahari yake magana akan maganar Yunus ibn Ubayd game da ɗansa da ya ganshi ya fito daga gidan wani kasurgumin dan bid'a sai yake cewa dan nasa ya kai dana daga ina daga ka fito yace na fito daga wajen Amr ibn Ubayd sai yace ya kai dana wallahi ni in ganka ka fito daga gidan kunsa gidan dan Daudu to ni shi yafi min wato shi na fi so sama da in ganka da ka fito daga gidan Amr ibn Ubayd da ire-irensa kai ni a ce ka hadu da Allah madaukakin sarki a matsayin kana zina ko kana fasikanci ko kana sata ko kana ha'inci to ni shi na fi soyuwa ko shi ya fi soyuwa a gare ni sama da ka hadu da Allah madaukakin sarki kana da aqida ta bid'a. Imam al-Barbahari ya ci gaba da cewa baka ga cewa Yunus ibn Ubayd ai ya san cewa annal khunsa la yudillubunahu an dini duk wanda zaka yi mu'amala ko kai abota da shi ba zai batar da kai daga addini ba to koda yana da wani aibun sa mai sauki ne duk aibun da ba za a raba mutun da addini ba ba za a gurbata masa aqida ba to wannan aibun mai sauki ne shi yasa shi Yunus ibn Ubayd ya kwammace dan sa ya abota da mutumin banza amma ba shi da mummunar aqida ahlus sunna ne sai dai shedan ya zamar da shi yana aikata sabo to yin abota da wannan ya fi gwanda-gwanda a wajen Yunus ibn Ubayd sama da yin abota da dan bid'a domin shi duk wanda yake saban Allah ba zai raba ka da addini ba ba zai raba ka da aqida mai kyau ba shi ko dan bid'a abinda dama yake so ya farauta kenan ya sauke ka daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora ka akan irin tasa to wannan magana ita ce wadda muka yi ta bayanin ta wadda Sheikh Fawzanul Fawzan ya yi ta buda mana ita yana ba mu misalai akan ta har ainihin wato muka kai karshen gabar sannan mun karanta gabar ihdhar thumma hadhar ahla zamanika khassa Imam al-Barbahari yake cewa kai hattara sannan ina gaya maka ka kuma yin hattara game da mutanen zamaninka tun fa a wancan zamani yake magana shekara sama da 1000 da wani yake cewa mai karatu ya yi hattara da mutanen zamaninsa yace ka duba ka dinga nazari game da wa ya kamata ka zauna da shi ba da kowa ake zama ba sannan daga wajen wa za ka dinga saurara ya kamata ya zamto abinda kake wanda duk zaka zauna da shi ya zama ba shi da wata aqida gurbatacciya da zai iya fesa maka. Sannan duk wanda zaka saurare shi a matsayin malami ko a matsayin mai bada fatawa, to ka san wa zaka saurara, sannan da wa zaka yi abota, domin mafi yawan mutane suna fadawa cikin ridda sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi. Wannan shi ma mun yi sharhi akan wannan a ƙarƙashin bayanin da Sheikh Fawzanul Fawzan rahimahullahu ta'ala yayi mana. Sannan gaba ta ƙarshe da muka tsaya shine, idan ka ga mutum yana ambaton wasu mutane, to ka tabbatar da cewa wannan yana da muguwar aqida, kai hatara da shi. Idan ka ga mutum yana ambaton Ibn Abi Duadi ko yana ambaton Bishr Al-Marisi da an yi magana ya ce ai akwai wani malamin mu ko kuma akwai wani malami masani mai suna Bishr Al-Marisi ko Sumama ko Aba Huzailin ko Hisham Al-Fudi ko ɗaya daga ire-irensu ko mabiyansu, to kai hatara da wannan. Kamar mutanen zamaninka, duk wanda ka ga ya shahara da bid'a, ya shahara da ɓatar da mutane, sannan sai kake ganin wani yana yaban irin waɗannan mutanen, yana kuma ganin cewa malamai ne, to kai hatara da shi. Fa inna ha'ula'i kanu 'alal ridda, domin waɗannan mutane duk sun kasance suna kan ridda, sun yi ridda. Da ka bar wannan mutum da kaji yana ambatansu da alheri, ka rabu da shi, ka yi nesa da shi. To waye Ibn Abi Duad din nan? To shine za mu tashi Ibn Abi Duad, ko qala al-muallif rahimahullah yace Ibn Abi Duad wa Bishran al-Marisi huma alladhani ashara 'ala al-Ma'mun bi ta'zib al-Imam Ahmad. Wa inna manyan yan bid'a din a zamanin su da Abi Duad da Bishr al-Marisi sune kanwa uwar gami da suka ba wa al-Ma'mun khalifa Ma'mun shawara bi ta'zib al-Imam Ahmad wajen ya gana wa Imam Ahmad azaba, ya gana masa azaba. Wa gairihi da ire-iren Imam Ahmad bin Hanbal min al-a'imma daga manyan malamai li ajali an yaqulu bi khalqi al-Qur'an, saboda wai kawai su ce al-Qur'ani makhluki ne. Na fata an gane. Wa'annan manya, wato daga cikin manyan ƴan bid'a na wancan zamanin da suka shige al-Ma'mun, suka naniki wannan ainin khalifa al-Ma'mun, kuma suka dinga ba shi shawarwari, suna ingiza shi cewa barazana na addini a wannan lokacin shine su Imam Ahmad, ya kamata ya maganin su, sune ba su yarda da aqidar khalqul Qur'an ba. Da aka yi dinga yi musu azaba, ya dinga azabtar da su har sai sun yarda da wannan gurbatacciyar aqida ta jahmiya, waɗanda suka kudunduno suka cuso ta cikin gwamnati a ƙarƙashin Ma'mun, wanda mun dan karanta wato kaɗan daga cikin abin shi kansa Ma'mun ɗin a can baya, cewa halifa ne mai san addini amma ba shi da ilimi. Da aka yana son harkar addini, yana son malamai, to sai aka yi rashin sa wannan gurbatattun malaman sai suka shiga jikinsa. Da aka sai suka dora shi akan wannan aqida gurbatacciya, ga aqida gurbatacciya ga ƙarfin gwamnati ya kake gani. To wannan yasa duk wanda ba shi da irin wannan aqida gurbatacciya ya sha wahala a wannan lokaci. To wayanda suka dinga shawartar Ma'mun da irin wannan mummunan shawara, akwai Ibn Abi Duad, akwai kuma Bishr al-Marisi. Sumama, shi kuma Sumama Ibn al-Ashrath, hadha min qadati ahli ad-dalal, wannan shi ma ba karamin kusa bane daga cikin kusoshin ma'abota bata. Wa Abul Huzail, da kuma Abul Huzail al-Allab min kibar al-Mu'tazila, wannan yana daga cikin gumaguman Mu'tazilawa, wayanda suka ainin wato Mu'tazila take ji da su. Wa Hisham al-Fudi, akwai kuma Hisham al-Fudi min al-Mubtadi'a, shi ma wani kasurgumin dan bid'a ne. To sai kaji mutum ba shi da malaman da yake ambatan su, yake yaban su, yake sauraron su, yake kunna wa'azin su, yake sauraron fatawoyin su, sai ire-iren waɗannan to kai har tara da wannan ko ya ce ma a shi ba aqida su ɗaya ba ba shi ba dan shi'a bane amma ba shi da magana sai malaman shi'a shi ba dan qur'aniyun bane amma ba shi da wani malami da ya yadda da shi yake reference da shi sai malami dan qur'aniyun shi ba ainihin wato wato zindiki bane amma duk malamai waɗanda suke ko kuma waɗanda suke ma'abota zandaka su ne malamansa da su yake ainihin wato hujja to wannan kai hattara da shi koda ya boye aqidar a zuciyarsa yana cewa shi baya shi'a shi baya aqida iri kaza shi kawo musulmi ne ƙarya ne kai hattara da shi shine abinda ibni ainihin wato abinda albarba imamu albarbahari yake ishara zuwa gare shi anan qauluhu aw wahidan min atba'ihim fadin imam al-barbahari da yake cewa ko kuma daya daga magoya bayan su wa ashya'ihim da ire-iren su fahzarhu kaji yana ambatan su yana yaban su to kai hatara da shi ai idza ra'aitahu yusni ala ahli ash-sharr dan ka gane karatun dalla-dalla idan kaga mutun yana yaban ma abota sharri ba shi da wa'inda yake yabo sai ma abota sharri wa ahalin linhirafi da ma'abota karkacewa da zaudewa daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yake so su yake yabo fahzar minhu kai hatara shi ka kiyaye shi idan malami ne kai nesa da shi idan dalibai yake karantarwa ku janye daliban ku ƴaƴan ku daga makarantarsa qaulu fa innaha ulai kanu ala ridda domin wa'incan manya da kaji an ambata cikin dukkan 'yan bid'a su abidu'ad su bishir al-marisi su al-fudi to wa'annan su al-huzail to wa'annan dukkaninsu suna da sun kasance akan ridda suka rayu ai ba'dhum murtaddun ai wasu daga cikinsu sun yi ridda wahum a'immatul jahamiyya su ne jagororin jahamiyya wal mu'tazila da mu'tazilawa mu'tazilanci alladhina ta'ammadu mukhalafatal kitabi was sunna wadanda da gangan suke sabawa alqur'ani da sunna suna ganganta sabawa alqur'ani da sunna haula'i wanda dukkaga ba wai wani tawili ko ta shubha ba da gangan yana sabawa alqur'ani da gangan ga hadisi ingantacce daga manzon Allah amma ya saba masa la shakka fi kufrihim wannan kakkai wani kokonto game da kafirtarsu amma al-muqallidu kana iya samun wani shi kuma a makance ake jansa ya dauka daidai ake in ka shiga cikin kauyuka yanzu abin da ke faruwa kenan duk wasu masu muguwar aqida yanzu sun ba cikin gari saboda irin wannan karance-karancen da ake mutane kansu yana tawayewa da aka suna shiga inda karatu yayi nisa babu ilimi sosai sako wani lungun sai kai mamakin mutum sai je zauna a wannan surkukin kawai ta bada mutane kuma musamman halin da ake ciki na matsin rayuwa in akwai dan mata'i a hannunsa yana dan babbasu yanzu nan kankace me sai ka ji an ce kauye kaza duk shi'a ta mamaye su kauye kaza yan aqida iri kaza sun mamaye su gari kaza yan ahmadiyya sun mamaye su yanzu da sallan nan da muka dan yi zagaya mun je wani gari da ake kira Nasarawan Kuki muna dan tattaunawa yanzu kusan kristoci suna da babban target game da Kano ta Kudu in kaga kudin da suke narkawa da kuma irin shirye-shiryen da suke suga cewa sun yi karfi sun kafa sansani mai karfi a Kano ta Kudu zaka sha mamaki sun ma fassara Bible din su da ajami kaga aka nuna mutum ajami zai dauka alqur'ani ba wai magana da turanci ko da hausa boko ba yanzu da ajami sun dauki wasu daga ciki sun tura su Egypt da ina ne sun karanto larabci aje kaje kauyuka ka sha mamaki ga matsin rayuwa dama ana ciki ga kuma duhun jahilci da aka wa'anda ba su riga suka zama kristocin ba suna ta kokarin mai da su kristoci wa'anda kuma suke ba musulmin ne amma akwai rauni ko dai sun musulunta babu ilmantarwa ga wahalar rayuwa su ma sai ga sun sake yin ridda sun sake koma abubuwan da muka tattauna kusan awa nawa muka yi muna tattauna abun sai ka ji kamar wallahi kai kuka kuma babban matsalar shine masu da'awar suna ta kokari suna shiga wa'annan lungunan amma babu ainihin tallafi mai karfi daga gwamnati dama wannan ba a gaban gwamnati yake ba babu tallafi mai karfi daga ma'abwato masu wadata na cikin gari mutane an tare a cikin gari akwai garin da kawai ahalari in ka karantar da su da 40 hadisi shi kadai suke bukata su ba wani musu suke bukata nan karatu yayi yawa kuna ta jayayya kuna ta musu ka shiga social media kowa ya zama malami ai tai yawa juna raddi ga wani can kawai so yake iya alwala da sallah ko fatiha bai iya ko ba wani gari can Inugu ko Onitsha ko kaza kaza ba a garin Kano abinda kawai suke so a samu wanda zai dinga zuwa ya zauna ya karantar da ƴaƴansu ya karantar da matansu su ma magidantan a karantar da su to amma waɗannan abubuwan za ka ga ko wuraren da ma sun yi karfin da ko masu da'awar ma hana su shiga aiki ana yi musu barazana ba za su shiga ba yanzu da a ce hukumomin mu suna da wannan ruhin a cikin zuciyarsu a ce kamar Kano a ya kamata a ce an yi wani yunkuri mai karfi na karfafar irin waɗannan du'at masu da'awa a samar musu motoci na shiga sako da lungu a samar da wani allowances da za su dinga shiga irin waɗannan wuraren ana ilmantar da waɗanda aka musuluntar ana kuma ƙoƙarin musuluntar da waɗanda ba su musulunta ba amma yanzu magana ce ta waɗanda ma suka musulunta farin da suke suna sake koma saboda an musuluntar da shi an tafi an bar shi shi ba koya ma alwala ba ba koya ma sallah ba ba wani abu da koya mare yayi kalmar shahada an tafi an bar shi ya zai sallah ya zai tsarki ya zai ibada an tafi an bar shi kuma tunda aka tafi aka bar shi in ma kun sake dawowa ba za ku iya bashi wani wato tallafi za ka ga can sai a kai pastor cikin wannan kauyen pastor za ka sha mamaki in ka je ka ga pastor a wani kauyen gidansa mai kyau da standby gen generatorsa da motarsa da komai to kawai abinda mu muka yi imani a ƙarshen tattaunawa mutun da addinin nan dai na Allah ne Allah zai kare kayansa amma in dan yunkuri na hukumomi yunkuri na mawadata yunkuri na jama'ar musulmi to gaskiya in iya yunkurin ne to kawai kana iya cewa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma al'amarin akwai wahala na fata an gane to sai dai irin waɗannan gaba ta zo kawai a wayar da kai amma gaskiya maimakon yawan gine-ginen masallatai ba laifi bane amma wannan kuɗin in ba masallaci ake bukata ba unguwarku kamata yayin irin wannan kudin a tafi da shi yanzu can za ka ga an ji an dankara coci a cikin wannan masallacin da aka musuluntar da su da za su yi sallah babu kullun goranta musu ake a je a sa wa wayancan din wayanda suka karbi kiristanci a sa musu sola a sa musu majigi suna kallo ka san kuma dan adam da san kallo za ka ga musulmin su ma suna kwararawa suna zuwa suna yin kallo da sauran abubuwa a ba su injin markade injin nika duk ana nan ana ce musu duk da Allah dan ma Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannam yuhsharun dama za su dinga kashe kudi ka san aikin banza amma addinin na Allah wanda shi ya kamata a yi mai wannan gatin ya zama babu talauci a daina yawon bara a cikin masallacin mu muwa cikin garin baka gani baya masallacai ba sa rukuwa sai da bara ba wani masallaci mai wani account mai karfi da yake da kudin da ba sai an roki mutane ba mai ya kare za a zuba fitila ta mutu za a kunna za a gyara fanka ta tsaya za a canza wata ko kuma za a gyara da sauransu manyan masallatai na juma'a ma ana bara ballantana na khamsu salawat amma ana gaya maka duk ranar Lahadi duk wanda zai je coci sai ya bada wannan gudunmuwa dole ba wani zancen wai ka je hannu biyu ba kai sa ba in dai zaka je coci sai ka je sai ka wannan amount din da aka sa sai ka tafi da shi kuma ba kai kadai ba ka tafi da naka da matarka da yayanka duk kowa sai ya je ya sa dole shi Allah ya gadar da mu الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة هؤلاء لا شك في كفرهم أما المقلد أما مقلدي منهم daga cikin su fayu hukamu alaihi bidalal shi ko ba za a yi masa hukunci da kafirci ba ko ridda sai dai a yi masa hukunci da bata ina fata an gane amma wanda yana da ilimin ya sani amma ya saba wa alqur'ani da sunna wannan kaga kafirci ne hukuncinsa amma akwai wanda shi bai san an saba alqur'ani ba shi bai san akan abin da ake jin sa saba wa manzon Allah bane ya dauka hakan shine addinin da Allah ya saukar shi yasa ya rike hannu bibi yake ta yi to kaga shi wannan sai dai ka ce mai batacce ne amma ba za ka ce masa yayi ridda ko ya kafirta ba dan bai san yanzu abin da ya kamata a wayan mar da kai a ilmantar da shi a fito masa da abin sarari ya gane dalla dalla ta irin hanyar da zai iya fahimta to anan in ya doge akan tafiyar sa ta da to shine shi ma sai a ga cewa sai a yi masa hukuncin da aka yi wa magabatan sa. Amma da yawa ina ga ma mabiya da ake ja fu din nan da yawa ba su san zurfin ruwan ba, kuma ba su san inda aka nufa da su ba, domin ana rufe kura ne da fatar akuya. A zahiri haka za a nuna musu Allah aka nufa, manzon Allah aka nufa, san ahlul baiti ne, san kaza kaza ne, amma a can cikin ba haka bane. Wala yukamu alaihi bil kufr, da haka shi jahili wanda yake mabiyi in ka zaunar da shi sadara ɗaya ba zai iya karanta ma ba, amma an gurbata masa aqida. Bi yake kawai bai sauraron kowa sai wannan malamin nasa, ba aya zai kawo ma ba hadisi ba, in ma ya tashi kawo ayar zai kawo ta ya fassara masa da gurbatacciyar fassara wanda za ta dace da aqida, kuma ba zai iya fahimta ba. In hadisi ne za a kawo masa hadisin a canza masa ma'ana, ko kuma a kawo shi a yi ma gurbatacciyar fassara wanda shi ba zai iya fahimta ba. Amma shi a karan kansa aikinsa kawai zuwa lecture da sauraron lecture kawai shikenan. Amma in yana sallah sai ka tausaya masa, babu karatun, kawai aqidar aka cusa masa mummuna, kawai aka ja shi ake ta tafiya. Kuma irin su ne yan haqqa tuqati, sun fi kowa tsanani da zafi saboda jahilcin da ake jinsu, ba da ilimi suke tafiya. Kuma irin waɗannan masu gurbataccen ƙungiyoyin sun fi san irin waɗannan kuraman makafin da ba sa ji ba sa gani, sai wanda suka wanda ya ja su, shi kawai suke sauraro, shi suke gani. To irin waɗannan kawai sai dai a yi musu hukunci da cewa ɓatattu ne, ba za a ce sun kafurta ba, domin ba su san haƙiƙanin abinda abin wato wannan aqida ta ƙunsa ba. Hatta yubayyana lahu, har sai an yi wa mutum bayani. Amma a immatum, amma kaga shugabannin nasu wa du'atuhum, da masu da'awar tasu, masu du'at ɗinsu, masu kira, fahum ya'rifuna ma hum alai, su sun san sarai abinda suke kansa, minad dalali, na ɓata, sun san akan ɓata suke. Amma tunda wannan din yana samun musu wani jin daɗi na duniya, suna samun kuɗaɗe, suna samun kaza, suna samun kaza, sun kwammace da kunyar wato duniya gara su ji kunya a lahira. Suna sanar sarai cewa wannan hanyar ba mai bullewa ba ce, sun san sarai akan ɓata suke, wannan tafarkin ba na manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam, amma mabiyan su ban san haka ba. Falidhalika hukima alaihi bir ridda, da haka shi malamin ko shugaban shi yasa sai a yi mai hukunci da yayi ridda, dan yana sane saba alqur'ani da sunna. Qawlu watruk hadha ar-rajul, kai watsi da wannan mutum, alladhi dhakarahum bi khairin, wanda kaji yana ambatan wayannan gurbatattun malaman amma yana yaban su da alheri. La taghtarra bi madhi hadha ar-rajul, karkaru da yaban wannan mutum, alladhi yusni alaihim, wanda yake ziga su, wayamjahuhum, kuma yake yaban su. Kadi ya kuni fi ahalin dalal, zai iya zamantowa ma'abuta ɓata khisalun tayyiba, ka same su suna da wasu ɗabi'u masu kyau. Wallahi za ka iya ganin wani kirista ne, ko can ɗin da muka je za ka sha mamaki, sai a ce ga wani kirista ne a garin, ya fi kowa kuɗi, in kana son rance zai baka. Har suka ba mu misalin wani da ko ya samu musulunta ya yi, ya samu yana tuka mota ya samu accident ko ya kare ne kafa ta abin nan, su dai wayannan kristocin wani su suke tallafa masa. Don za ga wani gashi kirista ne amma yana da kyakkyawan mu'amala, yana da wato makotakarsa mai kyau ce, ga kaza ga kaza, amma ga gurbatacciyar aqida a zuciyarsa. To ko da ka gan shi yana da wasu ɗabi'u kyawawa, ko ga mutum ɗan shi'a ne, ko kuma mai wata aqida marar kyau, amma kuma yana da halaye masu kyau, yana da halaye masu kyau, to wannan akan samu haka daga cikin ma'abota bata, ka samu kuma mutum ya sufanta da wasu sufofi masu kyau. Lakin inzur ila ma indahu min ad-dalal, sai dai karka kallo wannan kirkin nasa, kalli abin da ke tattare da shi na bata. Fala taqtarra bi khaslatin min khisal al-khair, karka rudu da wata dabi'a guda ɗaya daga dabi'un sa na al-khair. Wa taghfula 'an al-khisal al-kathirati min ash-sharr, ka kuma manta da ɗabi'u masu yawa na sharri da yake tattare da su. Wa hadhihi aidan hikmatun azima, wannan ita ma wata hikima ce babba. Li anna ba'dhan nas, domin wasu daga cikin mutane, wani daga cikin mutane ya kulu zaka ji yana cewa fulanun indahu khair, kai wani ai mutumin kirki kawai matsalarsa aqidan, sai ka ji an ce wani kawai matsalarsa kafiri ne,
yanzu zaman sa kafiri yayi ba karamin matsala bace kace wa matsalar ta kawai ai kafirci ya wuce a ce kawai ai wannan nan kai ga kyauta ga shi da taimako ga tausayi ga kaza kawai matsalar sa zagin sahabbai karamin matsala ce an fahimta a gashi yana da kyauta yana da kaza an kaje da matsala zai maka sai dai kashi kawai matsalar sa sai a kawo wani abu wanda kuma rusa addini ne ya kuma sufanto da shi to shi yasa sai ke cewa anna ba'dhan nas yaqulu fulanun indahu khair sai ka ji wani yana cewa to ai wane yana da akwai alheri tare da shi walau kana munharifan koda ku karkatacce ne la khaira fihi babu wani alheri da yake tattare da shi kama anna sahibas sunnati kamar yanda ka san ma'abocin sunna walau kana indahu sharrun qalilun koda yana dan sharri kadan falzamhu kalazumce shi indai aka ce wannan ahlus sunna ne koda akwai dan sharri a tattare da shi lazumce shi li annahu sahibu sunnatin domin ma'abocin sunna ne qala al mu'allif rahimahullah gaba ta 153 imam al barbahari yace wal mihnatu fil islami bid'atun jaraba mutum a musulunci bid'a ne kaman yanda mamun ya dinga jaraba mutane in ba ka da aqidar khalqul qur'an a azabtar da kai ko a kulle ka ko ma a kashe ka to wannan musulunci bai san da wannan ba domin asali musulmi in dai musulmi ne to zaka same shi aqidar sa mai kyau ce da haka ba zaka ce a sai ka gwada shi sai ka mu a asali shine wal mihnatu fil islam kace sai ka jaraba mutum sai ka gwada shi to wannan jaraba mutum ko gwada shi a musulunci bid'a ne wa ammal yawm wato ada kenan saboda lokacin babu gurbatattun aqidin nan lokacin bayan annabi ya bar duniya za ga aqidin basu zamanto babu aqidu marasa kyau to a lokacin kowa ka ganshi za ga musulmi ne irin musuluncin da annabi yake yi da sahabbansa to da haka babu bukatar a gwada mutane shi yasa su a wancan lokacin ma ka tsaya ka ce sai ka jaraba mutum sai ka gwada shi to bid'a ne sai Imam al-Barbahari ya ce wa ammal yawm amma a yau yau fa ta lokacin su Imam al-Barbahari sama da 1000 yake cewa wa ammal yawm kaga kenan ashe tun a lokacin su aka fara samun bazuwar aqidu marasa kyau tun a lokacin su aka fara samun fantsamar aqidu da kuma kungiyoyi daban-daban to shi sai ce ammal yawm amma yau fa yumtahanu bis sunna gaskiya sai an dinga jaraba mutum a gane ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane fa yumtahanu za a iya gwada mutum bis sunnati da sunna li qawlihi saboda fadin ainihin wato Muhammad ibn Sirin yana cewa inna hadhal ilma dinun wannan ilimin da kuke kallo addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum ku yi duba daga wanda za ku karba addinin ku a hannunsa ana gaya ma ba kowane malami yake karatu a hannunsa ba wannan ilimin da kake kallo na addini wannan ilimin dinin shine addinin to in ku ka yarda ilimin nan addini ne to ka kalli wani malami ne za ka karba addinin sa a hannun za ka karba addinin ka a hannunsa wannan magana mun karanta ta a can baya Ibn Muhammad ibn Sirin ya faɗe ta kuma ainihin wato Imam Muslim ya kawo ta a cikin sahihin littafin sa muqaddima wa qawlihi da kuma fadin shi Muhammad ibn Sirin la taqbalu alhaditha yace kar ku karba hadisi illa mimman taqbaluna shahadatahu sai ga mutumin da kuke karbar shaida a hannunsa duk mutumin da ake karbar shaidar sa mutumin kirki ne adali ne mai hadda sharadan da malaman hadisi suka kawo kafin mutum a karba hadisin sa ya zama adalan kuma dabidan ya zama yana rike abu yana da hadda sannan ya zama to adali ne mutumin kirki ita kanta adala din malamai sun yi dogon bayani akan ta haka ad-dabt din to da haka sai Muhammad ibn Sirin yake cewa kada ku karbi hadisi sai ga wanda kuka yarda da shaidar sa fatanzura kai a matsayin ka na dalibi kai duba fa in kana sahiba sunnati idan kaga malamin da kake so kai karatu a wajensa ko ka dinga zuwa sauraron wa'azin sa sai ka fahimci ma'abocin sunna ne ahlus sunna ne lahu ma'rifatun kuma gashi akwai ilimin saduqan kuma mai gaskiya ne ka tabta anhu ka iya rubuta hadisi da ka ruwaita daga wajensa wa illa in ko ba ma'abocin sunna bane taraktahu ka yi watsi da shi ka barshi qawlu ash-shaykh fawzan al-fawzan yace wal mihnatu fil islam bid'atun wa amma al yawma fayumtahanu bis sunna. Wannan magana ce Imam al Barbahari, sai Sheikh Fawzan al Fawzan yace al asl asali fil muslimi, indai mutum muslimi ne al khair al hayri, wannan shine asali. Daga baya ne aka samu kaga mutum muslimi ne amma kuma babu alheri tattare da shi, muslimi ne a baki amma aqidarsa ba ta musulunci bace, duk daga baya aka samu wannan. Wa ihsanu dhann bihi, da kuma kyautatawa muslimi zato, wannan shine asali. Asali kowane muslimi mutumin kirki ne, asali ka kyautatawa kowane muslimi zato. Ma lam yadhhar minhu khilafu dhalika, matakar sabanin kirki bai bayyana ba daga gare shi, wannan shine asali. Baka san mutum ba amma muslimi ne, kyautata masa zato, kuma mutumin kirki a haka zaka mu'amalance shi. Matakar rashin kirkin sa bai bayyana ba, matakar abinda zai sa ka muna na masa zato bai bayyana ba. Hadhihi hiya alqaida, wannan ita ce kaidar da aka dora musulunci akai, ake so kowane muslimi ya tafi akanta. Kawai in ka hadu da musulmi kawai ka ga mutumin kirki, in ka hadu da musulmi ka ga mutumin kirki wanda zaka kyautata masa zato. Amma in kuna tafiya da shi ko kuna mu'amala, sai ka gane ba mutumin kirki bane, saboda kaza da kaza na rashin kirki da nagarta sun bayyana, to sai ka mu'amalanci shi wannan particular musulmin da cewa ba mutumin kirki bane. Amma ba za ka yi wa sauran musulmi kudin gora ba ka ce kai ka daina yadda da duk mutane su zo da musulunci su cuce ka, wane ya ci, a'a. Har yanzu duk wanda ya zo mu'amalance shi a waccan ka'ida ta asali, mutumin kirki ne, kyautata masa zato. Mu'amalar ita za ta tabbatar da gaskiyar haka ko kuma ta ƙaryata. Bal mu'allif ya ƙul, mawallafin wannan littafi Imam al-Barbahari yana cewa, ma damal muslimu, matuƙar musulmi, lam ya zahar minhu, babu wani abu da ya bayyana daga gare shi, illal khaira, sai alheri, fa innana naqbalu minhu al-khaira, to za mu karɓi alherin daga gare shi. Hatta al-munafiqa, har munafiki, ba mu san munafiki bane, sai zo mana da alkhairi kuma muka kalli wannan sai mu karba. Amma duk ranar da ta bayyana munafiki ne, sai mu yi watsi da maganarsa. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qabila zahir al-munafiqin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya karba abinda ya bayyana daga munafikai, abinda suka boye a zuciyarsu su da Allah. Wa wakala sara'irahum ila Allah, ya wakilta, ya bar abinda suka boye a zuciyarsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dama lam yadhhar minhu shay, matakar muslimi babu wani abu da ya bayyana a gare shi namuni ko na rashin nagarta, fa anta tuhsina az-zanna bihi, to ka kyautata masa zato. Lakin idza zahara minhu bughdun lis-sunna, amma idan kaga kin sunna ya bayyana daga gare shi, kaga gashi yana da awon musulunci amma ya tsani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya so yaji an ambaci sunna, baya so yaji an ce ahlus sunna, baya so yaji an ce hadisi wa li ahlus sunna, fa hina idzin ihdaru, to a daidai wannan lokacin sai ka kiyaye shi. Da kaji ya fara zagin ahlus sunna, kana jin yana batanci ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, to jajiki, wannan ya fito qarara, ba mutumin kirki bane. Amma a karan farko kafin hakan ya bayyana, ka dauke shi a mutumin kirki ka mu'amalance shi. Hadha ma'ana qawli, wannan shine ma'anar fadin Imam al-Barbahari, wal mihnatu fil islam bid'atun, yani abinda yake nufi anna ayya muslimin, ai ma'ana kowane muslimi, lam yadhhar minhu su'un, da wani mummunan hali ko mummunar dabi'a bata bayyana ba daga gare shi, fala tamtahinhu, karkace sai ka jaraba shi kafin kai mu'amala da shi. Wa amma al-yawm, wannan fa a kar a zamanin farko haka al'amarin yake. Imam al-Barbahari yace amma daga baya, ai fi waqati, ma'ana a zamanin Imam al-Barbahari, fasara yumtahanu bis-sunna, sai aka wayi gari in mutun yazo yace shi musulmi ne, sai ai masa gwaji da sunna. In aka ji ya fara aibata sunna, to an san inda yake, ana gwada shi, ana fara jaraba shi da sunna, a ga ya karba, ya rike ta hannu biyu, ya girmama ta, to mutumin kirki ne. Li'annaha, saboda lokacin Imam al-Barbahari, kathuratil firaqud dalla, kungiyoyin bata sun fantsama sun yi yawa, allati tad'il islam, kuma dukkan su suna da'awar musulunci. Jahamiya tana da'awar musulunci, Mu'tazila tana da'awar, duk kungiyoyin nan sun yawa, kuma kowace tana da'awar musulunci. fala budda an yi urafa to kaga a irin wannan zamanin lalle babu makawa a san man huwa ala sunna waye akan sunna waye akan sunna wala yugtarra bi kaunihi yad'i al-islam baza a rudu da kasantuwar yana da'awar musulunci ba mutun nawa ne suna da'awar musulunci kuma suna fada da sunna mutun nawa ne suna kiran kansu musulmi suna fada da alqur'ani da sunna da haka da'awar ba ita za a kalla ba ana lallai yanzu daga baya kungiyoyi sun yawa kuma ga wato aqidu marasa kyau su ma sun yadu a cikin al'umma da haka wani zaka ganshi musulmi sak amma sai mu'amala ta hada ko ko ta kasuwanci ko ta zamantakewa ko ta auratayya sai kuma a gane ashe yana da wata muguwar aqida to a irin wannan lokacin wajibi ne a yi bincike a gane mutum wani iri ne fallazi yuhibbu ahlus sunna duk wanda kaga yana san ahlus sunna dalilun ala annahu min ahlil khair wannan yan manuniya ce da take nuna ma yana cikin mutanen kirki duk wanda kaji yana san waɗanda suke san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma su yake kauna to mutumin kirki wallazi yuhibbu ahlal bid'ati wanda yake san yan bid'a kishiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma su yake so su yake jingina zuwa gare su to shi kuma dalilun hadha dalilun ala annahu min ahli shar wannan yan manuniya ce da take nuna maka cewa wannan mutum ma abocin sharri kake yaye shi qawluhu inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum imam al-barbahari yace wannan ilimi addini ne ku duba wa za ku karba addinin ku daga gare shi at-ta'allumu neman ilimi yakunu ala aidi ulama'i ahli sunna lalle neman ilimin ka ya kasance a hannun malamai na sunna in har zaka nemi ilimi na alqur'ani ilimi na hadisi ilimin fiqhu ilimin sira ilimin tauhidi ilimin hatta larabci da nahwu balaga da ainin wato adab to duk wa'annan ilmomi din in ka tashi neman su karbe su a hannun ahli sunna wala yakunu ala aidi ulama'il bid'a kada neman ilimin sa ya kasance a hannun malamai yan bid'a qawlu la taqbalu alhaditha illa mimman taqbaluna shahadata yani la taqbalu min arruwati lilhadith kar ku karba daga marwaitan hadisi illa man taqbaluna shahadatahu inda alqadi sai ga wanda ana karbar shaidar sa a gaban alkali duk wanda in yaje gaban alkali ya cika sharuddan a ya bada shaida a karba to sune in ya ruwaito hadisi za iya karba daga gare shi li'annahu qad kasura ad-du'afa'u fil riwaya domin masu rauni a wajen ruwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi yawa wa kasura al-kadhibu fil riwaya karerai a cikin ruwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta sun yawaita sun yi yawa hadha fi haqqi man ya'rifu ilm al-hadith wannan fa game a haƙƙin wanda shi yana da masaniya game da ilimin hadisi ɗalibin da yake ya fara ido yana da masaniya game da ilimin hadisi to ya sani cewa kada ya karbi ilimin hadisi ya ce yana so ya yi ilimin hadisi amma a hannun waɗanda ba su cancanta ba cikin malamai amma man laysa kadhalika amma wanda shi ba malami bane ba ɗalibin ilimi bane to shi amma man laysa kadhalika amma wanda shi ba ɗalibin ilimin hadisi bane fa innahu yarji'u ila kutubis sunnati sayyiha ko da yaushe ya dinga komawa zuwa ga littafan sunna ingantattu kenan kawai duk in yana neman matsala yana neman waraka ya koma cikin Bukhari ko ya koma cikin Muslim da sauran littafai ingantattu na hadisi qawluhu fananzuru fa in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifatun saduqan katabta anhu wa illa tarakta fatanzura Imam al-Barbahari yace ka duba kai dalibin ilimi idan wanda zakai karatu a hannunsa ya zama sahiba sunnatin malami ne na sunna lahu ma'rifa kuma ilimin da kake nema a wajensa yana da ilimin saduqan kuma mai gaskiya ne baya ƙarya ko ha'inci a ilimin sa ka tabta anhu ka rubuta ilimin da ka samu daga gare shi ko hadisin da ka karba daga gare shi ka rubuta wa illa in ko bai cika waɗannan sharuddan ba taraktahu kai watsi da shi ka bashi hadha bayanun liqaulihi wannan kaman karin bayani ne na fadin Muhammad ibn Sirin inna hadha al-ilma dinun unzur fi man tata'allamu alaihi, ka dinga dubawa zaka koyi karatu a hannunsa. Wa tarwi anhu alhaditha, wa zaka ruwaici hadisi daga bakinsa. Fa in ra'aitahu sahiba sunnatin, idan ka ga ma'abocin riko da sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wastiqamatin da tsayuwa akan addini, faktub anhu alhaditha, rubuta hadisin da ka ruwaita daga gare shi. Warwihi anhu, kuma ka ruwaice shi daga wajensa. Wa in kana bi khilafi dhalika, idan kuma sabanin haka ne, fala ta'khudhu anhu alhaditha, to karka karbi ilm, karka karbi hadisi ta hannunsa. Li anna hunaka, domin ana samun man yuhaddithu ar-rasulillah, wanda yake zantar da hadisi yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kadhabun, kuma makaryaci ne, musamman a wannan lokutan namu. Da haka dole ka san wa zaka, dan akwai wanda zaka ji yana manzon Allah yace kuma ƙarya yake. Wama akthar alwada'in, mamakin yawan makaryata masu kirkirar hadisan ƙarya. Hadha min haythu riwayatil hadith bi sanadi, wannan ta fuskar ruwayar hadisi da isnadin sa kenan. Amma min haythu naqalul hadith, amma ta fuskar dauko hadisi, farji ila kutubis sunnati sayyi'ah, sai ka koma littafan duk suna nan a rubuce, Bukhari kutubu sita din nan da sauran masanid da ainin wato sauran littafai duk suna nan ainin wato a rubuce, sai ka koma zuwa ga littafan sunna waɗanda suke ingantattu. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam al-Barbahari rahimahullah yace gabata 154, wa idha aratta al-istiqamata, idan kana son tsayuwa alal haqqi akan gaskiya, wa dariqi ahlus sunnati, kana so ka kafu akan tafarkin ahlus sunna qablaka waɗanda suka gabace ka, fahadharil kalam, to kai hattara da ilimin al-kalam, ilmul kalam, ilimin theology, kai hattara da ilimin theology, domin shine ilmul kalam. Wa ashabal kalam, kai hattara da malaman ilmul kalam. Wal jidal, ka kiyayi jayayya. Wal mira, da musu. Wal kiyas, da kiyasi fasidi, wato gurbataccen kiyasi. Wal munazara fiddin, da kuma tattaunawa ko munazara a addini, debate a cikin addini. Malai yake cewa in kana so ka samu istiqama akan gaskiya, kana so ka kasance akan tafarkin ahlus sunna da suka gabace ka, to in kana son ka samu wannan, to sai kai hattara da waɗannan abubuwan. In ku kai baka yadda ba, to addinin ka zai zama cikin shakku. Da ka je ka zauna da wani ya yi maka falsafa, ya yi maka wani irin zagaye-zagaye, sai ka ji ka zama confused. Da haka in kana son ka tabbata akan gaskiya, ka tabbata akan tafarkin sunna waɗanda suka gabace ka, to kai hattara da waɗannan abubuwan da malam ya ambata. Fa inna ittima'aka minhum, domin sauraro daga bakin irin waɗannan. Wa in lam taqbal minhum, koda baka karba ba, zama da su ka saurare su, koda baka karbi abun ba, ko baka karbi ilimin daga wajensu ba, ya qadahu shakka fil qalbi, yana jefa kokonto cikin zuciya. Wa kafa bihi qabulan, kuma ya ishe ka daga baya zaka iya karba, zai iya zama karbabbe a wajenka daga baya. Fata halaku, a ƙarshe sai ka ga kai ma ka halaka. Wa ma kanar zandaqatun qattu, zandaqa bata kasance ba. Wala bid'atun, bid'a bata kasance ba. Wala hawan, san zuciya bai kasance ba. Wala dalalatun, bata bai kasance ba. Illa min al-kalam, sai ta hanyar ilmul kalam. Wal jidal, sai ta hanyar jayayya. Wal mira, da musu. Wal kiyas, da gurbataccen kiyasi. Duk wani zindikanci, daga nan mutum yake zama zindiki, daga nan mutum yake zama dan bid'a, daga nan mutum yake zama ma'abucin san zuciya, daga nan ne mutum yake zama batacce. In dai mutum yana sauraro, yana kuma yadda da maganganun ainihin wato falsafa da maganganun malaman ahlul ilmul kalam. Wa hiya abwabul bid'a, domin wayannan sune kofofin bid'a. Washukuki, sune kofofin shakku a addini. Wazandakati, da kuma zindikanci. Ash-Sheikh Fawzanul Fawzan yace qawluhu, wa idha aratta al-istiqamata ala al-haqqi wa tariqi ahli as-sunnati qablak, fahdharil kalam wa ashabal kalam min fitani ahli ad-dalal, daga fitintunin ma'abuta bata. Annahu, domin su jabalu ilmal kalam wal jadal wa ilmil mantiq waja'aluhu al-adil waja'aluhu al-adillah wal-barahin. Domin su malaman ilmul kalam, malamai batattu, annahum jabalu ilmul kalam, sun dabi'antu ajalabu ilmul kalam, sun jawo ilmul kalam, ilmun theology, wal jadal da jayayya a addini, wa ilmul mantiq da ilmul logic, waja'aluhu sun sanya shi al-adilla shine a matsayin dalili hujja wal barahin, ko kuma shine a matsayin dalili wal barahin da hujja. Su ba aya da hadisi suke hujja da ita ba, wannan falsafar, wannan jidal din, wannan mira din, wannan ainihin wato abinnan al-kalam, ilmul kalam din, su shine hujja a wajen su. Allati ya'tamiduna 'alaiha, da wannan suke dogara ainihin wato a cikin aqida su, ya atamiduna alaiha fi aqidatihim, su a aqida su ba suna dogara da alqur'ani da sunna bane bisa fahimtar magabata ba, shi bane madogarar su, wannan ilmul kalam shine madogarar su. Idan aya ta ci karo da ilmul kalam din su, in hadisi ya ci karo da ilmul kalam din su, to za su ajiye wannan ayar, za su ajiye wannan hadisin, za su tasa ilmul kalam ya musu hukunci. Watarakul kitaba was sunna, za su yi watsi da alqur'ani ne da sunna. لأنهما لا تفيدان اليقين عندهم ويسوء أوجنسو القرآن دي سنة باسا فائدا تد علم يقيني إن متنين سن علم يقيني ويسده كوما علم الكلام القرآن بايا فائدا تد علم سكن كان شواد كسيا وعدلة المنطق أما أوجنسو حجوجي إرن اللوجيك wa ilmal kalam da ilmin theology indahum a wajen su adillatun yaqiniya wannan dalilai ne irin na yaqini domin bas cikaro da hankali ba a fadar su wa barahinu qat'iyya kuma hujjoji ne yankakku a wajen su in aka samu wata ka'ida a cikin ilmin logic ko ilmin philosophy ko ilmin theology to wannan ka'idar da aka aje ba sa tsallake ta ita ce take ilman take fa'idantar da yaqini ba alqur'ani ba ba sunna ba alladhina ya'tamiduna yake cewa falizalika dakhala ash-sharru 'ala al-muslimina da wannan ne sharri ya shigo cikin al'ummar musulmi an dariki ulama'il kalam ta hanyar malaman theology malaman ilmul kalam wal jadal da malaman musu wal mantiq da malaman logic alladhina ya'tamiduna 'ala qawa'id al-mantiqi wanda ko da yaushe su suna yin hujja ne suna dogara da ka'idojin ilmin mantiq wato logic wa ilmil kalam da ilmul kalam wa yaj'alunahu barahina wa adilla suna mai da shi a matsayin shine hujja da dalili a wajen su wala ya'tamiduna 'ala al-kitabi wa sunnah ba za ka same su suna yin hujja da alqur'ani da sunna ba ba sa dogara da alqur'ani da sunna qur'ani da sunna ba madogara bace a wajen su لأن الكتاب والسنة ويسنتي القرآن ده سنة بزعمهم أفدرسو لا يفيدان اليقين ويباسا القرآن ده سنة باسا فائدا تد علم يقين وأما هذه القواعد أما وإنن قائدوج الناس فهي تفيد اليقين ويسونة سكي فائدا تد يقين ويسمونها البراهين ده سكي كيران سنة حجة سلام تيبيو to wannan gabar mun dauke ta ina ganin da wuya mu kai ta lokaci zai abin nan ina ganin sai mu tsaya qauluhu wal jidal wal mira wal qiyas wal munazara fi din insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika